نحذر أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 24 رجب هجرة من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ردوا دواء دواء دتلاتين دهدو ديري دواء تلاتين دواء غوتن مي شكرا تدبو بيو دشاوكو أشي غباء ذكرت اللطاف السنن الدارمي مع الإمام أبو محمد عبد الله بن البحرام الدارمي الله مروكين سركي مي ساكي عدى الخير كراتين دي غباتا ما لنوانا نشنبيبا دشارم بقي لكي دوكبا وتغاغار مر نسيها غدالبن إليني da malamai masana dangane da yanda za su tunkari al'amarin da'awa da kuma nasihan da yayi mai matukan muhimmanci musamman akan abin da ya shafi ikhlasi da tsoron Allah. To bayan da muka ji waɗannan bayanai, wanda bai kamata wani malami ko ɗalibin ilimi ya jahilce su ba, to sai malami ce baina yadayil kitab kafin a tsundum-tsundum cikin karatun littafin sunan darimi. To akwai wasu bayanai da ya kamata ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su san su, a don komi da sai don sanin waɗannan abubuwa na da mahimmancin gaske da zai jagorance su jagoranci mai nagarta a cikin karatun wannan littafi. Kokumanta a cikin bayanan da malamin ya gabatar ya taho da bayani daga al-Imam al-Iraqi, yana cewa wannan littafi ma sunan darimi, to akwai ababe da yawa a ciki. Domin malamin a ciki akwai hadisan da ya kawo mursalaini, akwai munkati'ai, akwai waɗanda suke mu'tamaini da kuma mafatuwa'ai. To kasantuwa akwai waɗannan ruwayoyi waɗanda nau'i ne daga cikin nau'in hadisai masu rauni, to sai zama lallai wajibi a zo a bayyana wa mutane yanda za a ba a tace a tantance hadisan nan sun inganta ko ba su inganta ba. To tunda malaman da suke tahqiqi da ta'liqi da takhrijin wannan littafi sun bi sun bayyana wannan, to sai zama lallai a bayyana wa mutane a gurguje wani ɓangare daga cikin ɓangarorin ilimin hadisi a matukan takaitawa. Kenan wajen takharijin nan, idan malaman suka ce wannan hadisi an samu irsali a cikin shi, to me yake nufi da irsali? Kuma hadisi mursali menene hukuncin shi? Ka san wannan kafin a fara karatun littafin. A lokacin da aka shiga cikin karatun littafin gaban-gaban, to shi kenan abubuwan da ka jahilta sai zama gaba ɗayansu sun zama maka ilimi yanzu. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Shi ne malamin ce anwa'ul hadis, ga nau'ukan hadisi ta'arifat dangane da kawai za a maka bayanin su ne don ka sani ba wai ilimin hadisin ne za a tsara tsatsafi bayani balla-balla ba, sai da ce in ka ji kaza to kaza ne, in ka ji kaza to kaza ne, a takaici takaitawa na matukan takaitawa. Malamin ce al-hadis, idan malamai suka ce hadisi abinda suke nufi shi ne ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi ne duk abin da aka danganta ma annabi. min qawlin shin ma magana ne aka ce annabi ya ce aw fi'lin ko aiki ne aka danganta shi zuwa ga annabi aka ce annabi ya aikata aw taqririn ko ko annabi ya tabbatar ne an yi a gaban shi ko a zamanin shi yana raye labari ya iske shi bai yi fadawa kwabawa ce a bari ba ya tabbatar ya gamsu da wannan abu to shi ma ana ce mashi hadithi aw sifati khulqiyya ko kuma aka zo ana siffanta dabi'un annabi shine mai gaskiya mai amana mai alƙawari mai kyauta mai zumunci mai mutunci mai kyautatawa duk wannan ana ce mashi hadithi aw khulqiyya ko aka zo ana siffanta yanayin halittar annabi mutum ne wanda ba dogo ne sambal ba ba gajere ɗan dukushi ba ko ba wargajeje ne mai ƙiba ba sannan kuma ba siriri yake ba kuma fari ne mai sirkin ja yana da gimo yana da jumma yana da mungwara da murmushi da wushirwa yana da kaza da kaza waɗannan siffofin da ake siffanta annabi ana ce masu hadisi sai al-khabar a duk lokacin da malamai suka ce haza khabarun wannan khabari ne kila abinda suke nufi bi ma'anar hadis wasu malamai suka ce wannan yana daukan ma'anar hadisi shi a karan kanshi wa qila wasu suka ce ma udhifa lin nabiyyi wa ghairihi ana ce ma khabari hadithi ma'ana duk abinda aka danganta shi zuwa ga annabi haka ma idan akari daga sahabi ko tabi'i yazo aka ce sahabi wani ko tabi'i wani sun yi hukunci sun ce kaza ko sun yi aiki kaza to wannan abin ana iya ce mashi khabari kenan khabari da hadithi mutarradifan abubuwa ne guda biyu waɗanda suke da alaka da juna sai al'afar a duk lokacin da aka ce haza afarun ko ja'a fil afari yace ma udhifa lis sahabi aw tabi'i duk abin da aka danganta shi zuwa ga sahabi ko wani tabi'i to wannan ana kiran shi da afari wa qila annahu ma udhifa lin nabiyyi aidan har ila yau akwai malaman da idan aka ce wannan afari ne to suna daukan shi hatta abin da aka danganta shi zuwa ga annabi na magana ko aiki tabbatarwa ko siffar halitta ko bayanin ɗabi'a na annabi duk wannan suna iya ce mashi afari amma sai dai abin da ya fi shahara shi ne duk sanda aka ce hadithi to ana magana manzon Allah ne ya faɗa ba a ce ma maganar sahabi ko tabi'i ko wanda ke ƙasa da su hadithi ko aiki ko wata fatawa in dai aka yi tsalakin kalmar hadithi to wannan na babban gida ne manzon Allah ne ya faɗe shi jama'a mun fahimci wannan da kyau amma za a iya kallon hadithin annabi a ce mashi khabari za a iya kallon hadithin annabi a ce mai afari amma kuma za a iya kallon magana da aiki da fatawa da sauran al'amura na sahabbai da tabi'ai a ce khabar ko a ce afar Allah ya sa mu dace al-hadithul qudsi hadisi qudsi kuma shine ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an rabbih tabaaraka wa ta'ala shi hadisi qudsi jawabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ruwaitowa kai tsaye daga Allah wanda shi ba wa'ayi ne kamar yadda alqur'ani yake wa'ayi ba sai dai salon wa'ayi ne da Allah madaukakin sarki yake magana da annabi ma'anan daga Allah ne amma lafazin hadisin daga manzon Allah ne akwai shan bambam da yawa tsakanin hadisi qudsi da kuma alqur'ani wanda waɗannan bayanai gamsassu masu fadi sai a cikin littattafan ulumul qur'an malamai sun riga sun tantance bayani akan haka al-hadisi mutawatir duk sanda aka ce wannan hadisi mutawatiri ne abinda yake nufi da shi shi wa marawahu jama'atun yastahilu fil adati ijma'ihim alal kadhib shi ne hadisin da aka samu mutane da yawa su ruwaito shi wanda wannan yawa ba zai yiwu su haɗa kan ƙarya ba kama a ce yawan mai yanzu a cikin masallacin nan dukkanin wanda aka tambaya sai ce abu kaza kaza ne sai a ji bakinmu duk ya haɗa kan haka adadin ba ba zai mu iya haɗuwa kan ƙarya ba to wannan adadin ana son a same shi a dukkanin tabakoki na wannan isnadin tabakan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina tabarul atba' har yi wasan da aka rubuta wannan hadisi ba ka ake son wannan adadi a ko'ina akwai wasu sharuɗa wanda waɗannan sharuɗa su ma in aka kutsa cikin ilimin hadisi gadan-gadan to za a samu su dalla-dalla alhadithin mashhur sai kuma hadithi mashhuri shi ne ma rawahu thalathatun fa akthar shi ne hadisin da aka samu to uku sun ruwaito ko sama da uku ma lam yablig hadha at-tawatur muddin dai bai kai yawan mutawatiri ba hadisin da mutum uku suka ruwaito a tabakan sahabbai uku a tabakan tabi'ai uku a tabakan atba'u tabi'ina haka haka har zuwa san da aka rubuta hadisin to wannan shi ake ce ma hadisi mashhuri ko da hadisin ya faro da adadin da ya kai yawan ma mutawatiri kuma ya ƙare da wannan adadin amma a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe sai ya zama mutum uku su ruwaito a wata tabaka to wannan hadisi yana zama mashhuri ne amma idan adadin ya wuce adadin mashhuri suna ce mashi mustafidi ko kuma a wani lokaci hatta shi hadisi mashhuri wasu malamai suna kiran shi da al-mustafid الحديث العزيز إذن كما ما لنسك إطلاق كلمة عزيز أكل حديثي شين ما رواه ثماني شين حديث دمتن بيسك رويتو أدك من طبقات طبقا صحابي طبقا تابعي طبقا أتباع التابعين حكى بحرز وصند حديث مشيق للتافي الحديث القريب سيكما حديث غريبي shine ma rawahu wahidun faqat shine hadisin da mutum ɗaya kadai ya ruwaito sai su ce wannan hadisi gharibi ne to tattaruwan hadisi mashhuri da azizi da gharibi shi malaman hadisi ke ce ma ahad ba tambaya zai bi ta kanka a ce shin wai hadisi hanyar da ya iso zuwa gare mu ta wata hanya ne sai ka ce hanyoyi biyu akwai hadithin da ya zo mana ta hanyar tawataranci ma'ana mutawatiri sai kuma ahad shi hadisi mutawatiri hadisi ne ingantacce kai tsaye shi ko hadisi ahad to shi ne kasu gida uku kasuwan farko mashhuri azizi garibi to a cikin waɗannan karkasuwan ne ake samun wanda ya inganta kuma a ciki ne ake samun wanda bai inganta ba shi yasa lura da yadda hadisi ya iso zuwa gare mu to ya iso ta hanya biyu ne mutawatiri da ahad in an nemi ƙarin bayani ne to shi ne sai ka gabatar da waɗancan bayanan idan kuma ka tambaye ka shin hadisi dangane da duniyar inganci ko rashin inganci to ya kasu gida nawa ne shi ne bayanin da za a yi mana a yanzu sai ka ce ya kasu gida biyu akwai hadisi sahihi akwai hadisi dha'ifi idan aka tambaye ka to shi hadisin nan sahihi yi mana jawabi a kan shi sai ka ce alhadisu sahih shi ne hadisi sahihi mattasala sanaduhu shi ne hadisin da isnadin shi ya sadu da juna daga wani zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani isnadin ya sadu cib da cib babu matsala shi wani ma'ana ubaidillah dan wahaya al-andalusi da ya ce yahawa dan wahaya al-laythi ya karantar da shi wannan hadisin shin sun sadu sun zamani ba dalibi da malami ne shi wahaya ya karantar da ubaidu ubaidu ya karatu a wajen wahaya eh sai a ce madalla to an samu ittisalu sanad bayna ubaidu tawhid Allah wa wahyi Allahi an samu haduwa na ittisali tsakanin Ubaydullah da Yahya Yahya yace Maliku ya karantar da shi wannan hadisi to sai a bincika a gani shin da gaske shi Maliku ya karantar da Yahya sun sadu sun zamani da sai a ga haka sai ce nan ma an samu ittisalin sanad tsakanin Imam Darul Hijra da dalibin shi Yahya Laysi Imam Malik yace amma fa'in Nafi'u ne ya karantar da ni wannan hadisin to tambaya a nan Maliku da Nafi'u sun zamani da sun sadu kuma tsakanin su akwai malami da dalibi malamta da talabta ya gudana tsakanin su eh sai ce an samu ittisali a nan Nafi'u yace Ibnu Umar ne ya karantar da shi wannan hadisin nan ma sai ai wannan binciken Ibnu Umar kuma yace manzon Allah ya ce to su sahabbai gaba ɗayan su adalai ne da abantar wanda Allah madaukin sarki ya musu su babu wani bincike dangane da su kuna fahimtar wannan kyau ko shi yake nufi da ittisalus samad zamu ji a cikin wannan karatu akwai wasu matsaloli guda biyar da ke antayawa cikin isnadi da ke kawar ma isnadi da ittisali to waɗannan abubuwa guda biyar idan suka faru to suna kashe isnadi wanda malam zai zo bayyana mana su ɗaya bayan ɗaya kuma yi mana sharhin su domin mu fahimce su ka dai gane cewa hadisi bin zama sahihi sai an samu sabuwar isnadi sai ka ce sharadin farko kenan sannan wannan ittisali zama bil udul waɗanda suka rawaito hadisin duk adalai ne Ubaydullah ya zama adali Yahya Laysi ya zama adali Imam Darul Hijra ya zama adali Nafi Umar ya zama adali su sahabbai takaddar adalcinsa daga Allah take ba a bincike a nan to akwai su ma ababe guda biyar da ke shiga su lalata adalcin mai ruwaya wanda malam zai zo zayyana mana su ɗaya bayan ɗaya na farko akwai ƙarya tuhuma da ƙarya bid'a jahala sai abin da ya shafi kuma me fasikanci sai ce abdabitina sannan waɗannan mazajen da ba a samu ittisalin sanad da su to kuma zama masu cikakken hadda ne yanda Ubaydullah yake da hadda 100 bisa 100 haka Yahya Laysi haka Maliku haka Nafi'u to su ma akwai ababe guda biyar da ke shiga su murkushe haddan mai ruwaya wanda malam zai zuwa mana bayaninsu dalla-dalla min ghairi shuhudin kuma kar a samu shuzuzi a cikin matani wala illa kuma kar a samu illa cikin matani da sanadi baki daya to waɗannan sharaɗa guda biyar su ne sharaɗan da sai hadisi ya cika su wannan hadisi yake zama hadisi sahihi kana yawan tambaye ka menene hadisi sahihi sai ka ce shine hadisin da ya cika sharaɗa biyar isnadin shi ya sadu da juna kuma dukkanin waɗannan mazajen da suka rawaito hadisin su zama adalai ne masu cikakken hadda kuma kar a samu shuzuzi ko wata illa waɗannan su ne sharuɗa guda biyar da ke tabbatar da ingancin hadisi alhadisul hasan sai kuma hadisi hasan huwa alladhi lam yablugh rijaluhu darajatu rijalis sahih shine hadisin da mazajen da suka rawaito hasan ba su kai mazajen da suka rawaito hadisi sahihi nagarta ba shine ɓangaren hadda ne kadai idan mazajen da suka rawaito hadisi sahihi haddansa 100 bisa 100 take to na hadisi hasan sai ya samu irin 70-80 ɗin nan haka dai haka dai ina fatan mun gane wannan da kyau to sai a ce hadisi ya zama hasan li zatihi sai alhadisu da'if hadisi da'ifi ma lam yastakmil shurutu siha wa ma shurutu alhasan shine hadisin da bai cika sharadin zamantuwan shi sahihi ko sharadin zamantuwan shi hasan ba to duk hadisin da yana kasa da wata illa ba ba za a iya ce mai sahihi ba kuma ba za a iya ce mashi hasan ba to wannan hadisi shi yake ce ma da'ifi sai al-mawdu hadisi mawdu'i shine malamai suke ce ma hadisin ƙarya malam yace huwa al-makhdhubi an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine hadisin da aka yi wa annabi kanwa aka ce yayi ko wace ko an wawo shuru, ko wata magana da aka danganta ta zuwa ga annabi kuma bata tabbata daga annabin ba, to ita ake nufi da amma annabi ƙarya, kuma malaman hadisi za su kira wannan ƙarya da cewa mawdu'i. Kenan duk sanda ake karatuwa ka ce haza hadisun mawdu, to kai sai abin da ake nufi a istilahin malaman hadisi wannan hadisi ƙarya ne. Sai al-maqlub, al-maqlub shine ibdalul lafzin bi akhar fi sanadi aw al-matn, a canza wani mai ruwaya a cikin isnadi ba shi ya rawaito ba sai a ce shi. Misali Maliku ya yi karatu a wajen Nafi'u ya koya mai wannan hadisi, mai karantar da wannan hadisi daga Maliku sai ce al-imamu Zuhri ne shi ya karantar da Maliku wannan hadisi, kaga an yi ibdamar rawin da rawin, an musanya wani mai ruwaya da wani mai ruwaya, wannan shine hadisi maqlubi. Kun gane wannan? Ko kuma a cikin matni ga abin da aka ambata sai wani sai ya zo da wani jawabi musannin wannan abin da ya zo, wanda ba haka yake asali a matanin ba, nan ma sai a ce an sami inqilabi. Kun gane wannan da kyau ko? Shi yasa duk sanda malami yake takhriji yake bayani cewa haza hadisun maqlub ko fihi inqilabun, ko ku fahimci abin da ake nufi. Shi shar, hadisi shar ba rawahu da'if, shi ne hadisin da malami ne rauni ya ruwaito mukhalifan lithiqa, ya saba ma amintacce, amintattu, nagartattu, mahaddata sun ce kaza, sai aka samu wani mai rauni wanda yake da illa sai ya ruwaito irin wannan magana, amma ta saba mata su wajen adadi ko sifa, wajen bayani ko sharhi, to anan sai a ce hadisin shi ya zama shaz, nas ya zama ma'ruf, ya zama mahfuz. Al-mu'allal, sai kuma hadisi mu'allal, huwa alladhi fihi illatun taqdihu fi sihhatihi, malai ce shine hadisin da a cikin shi akwai illa, illan da ke suka dangane da ingancin shi. Duk hadisin da yake da illa, illan da ke suka dangane da ingancin wannan hadisi, to wannan hadisi shi yake ce ma mu'allal. Malamai illa sun yi maganganu da yawa dangane da yanda ake gano illa, ita wata baiwa ce ta musamman da Allah madaukakin sarki yake ma gogaggun malaman hadisi. Al-mutarrib, al-mutarrib hadisi wanda yake al-mutarribi, wanda yake da tatarbanci a cikin shi, huwa alladhi la yumkinu at-tarjih aw al-jaw baynahu wa bayn akhar, hadisi al-mutarrib shine hadisin da ba a iya hada shi da wani saboda ittiradin da ke cikin shi, ma'ana yau ya ce kaza, gobe ya ce kaza, jibi ya ce kaza, wannan nau'i ne na ittiradi. Mun gane wannan da kyau ko? Ko kuma ya zo da abin da ba zai yi wa daidaita shi da wani ba, musawin lahu fil quwwa, wanda sun yi daidai wa daida wajen karfi, ba za a iya cewa wani ya shafa wani ba, ko wani ba gaba da wani, an rasa yanda za a yi da wannan ruwaya, sai a ce an samu ittirabi a ciki sai a jingine shi. Sai hadisi marfu'i, duk sanda ake karatu aka ce an abi huraira rafa'ahu, abu huraira rafa'ahu, ma'ana ya danganta shi zuwa ga annabi. Hadisi marfu'i shine ma udifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hadithin da aka danganta shi zuwa ga annabi shi ake ce marfu'i. Wal mawquf, shi kuma hadisi mawqufi, ma udifa lis sahabi, shine hadithin da aka danganta zuwa ga sahabi na magana ko aiki. Al maqtu, shi kuma maqtu'i, ma udifa lit tabi'i, duk zancen da aka ce tabi'i ya ce, ko aikin da aka ce tabi'i ya aikata, wannan sai a ce mashi maqtu'i. To sai malai ya ce al-munqati, shi kuma munqati, ma huwa saqata fi isnadihi ithnani fa akthara, shine hadisin da aka goce mutum daya daga farkon isnadi ko abin da ya fada kuma aka shafe dukkanin isnadin aka ce sahabi ya ce annabi ya ce ko kai tsaye ma aka ce annabi ya ce wannan shi ake ce ma hadisi muallaki mun gane wannan da kyau ko malam sai ce al-munqati shi ko hadisi munqati ma lam yattasil isnaduhu ama ayi wajihin kana shine hadisin da isnadin shi bai samu da juna ba shine an samu gociwa an samu cire ruwaya daya ko abin da ya fada amma ba jere da juna ba mun gane wannan da kyau ko sai ce an samu inqita'i daya daga cikin matsaloli ne da ke ruguza isnadi sai kuma المؤضل حديث مؤضل ما لا يتشه هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر شين حديثا دا أكا سامو ما سروا يبيو أنقوشي ساسكين إسنادي كوا فرقون إسنادي كوا كرشين إسنادي كوا أبن ديباكا جيرد جونا ساتي إسنادي أنسام إعبامي أتكيشي يادم ضعيفي sai hadisi muallaq wanda mun yi bayanin shi huwa ma huzifa awwalu isnadihi shine wanda aka kauda mutum daya ko abin da ya fada a farkon isnadin shi sai a ce hadisi ya zama muallaki ko rawahu al-bukhari ta'liqan abin da yake nufi kenan sai al-mursal hadisi mursali ma azafahu at-tabi'i lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne hadisin da tabi'i ya danganta shi zuwa ga annabi domin su tabi'ai suna yin ruwaya a tsakaninsu wannan tabi'i ya karatu a wajen wannan wancan ya karatu a wajen wancan to idan aka samu tabi'i ya ce annabi ya ce to wannan ana kiran shi da cewa mursali ba a cewa wai tabi'i ya ce wa sahabi in ana da tabbacin sahabi ya ce hadisi sahihi ne domin sun ce inna marasimu sa'id lahatti samu sanadi ba'da isputtishat ana karɓar mursalan hadisin sa'id ibn al-musayyib bayan da aka bincika aka gano yana goce malamin shi ne abu huraira Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa'idatun malamin ci ga wata fa'ida hukumin mursal inda ulama hadisin mursali menene hukuncin shi a wajen malaman hadisi na farko suka ce la yuhtajju bihi ba ka ba hujja da hadisi mursali wa huwa qawlu shafi'i wannan ita ce fatawar al-imam shafi'i wa jumhur al-muhaddithin da dukkanin malaman hadisi wa jama'atun min al-fuqaha da wani bangare daga cikin malaman fiqh suka ce hadisi mursali ba a hujja da shi ba a aiki da shi domin nau'i ne daga cikin nau'ukan hadisi masu rauni na biyu muhtajju bihi wasu malamai suka ce ana kafa hujja a aiki da hadisi mursali wa huwa qawlu malik shi ne fatawar imam malik wa abu hanifa da abu hanifa wa ahmad wa akthar al-fuqaha da mafi yawancin malaman fiqh shi ma ba suna da kaidi cewa suka yi kada raunin ne tsanani shine irsalin ne kadai kuma ya kasance bai zo da wani hukunci na ayi ko a bari ba ya kasance ya zo da bayanin wasu al'amura ne na fada'il abubuwa masu tsanana kadai to a nan to sai a ce wa karba za a aiki da shi abin da suka tsaya ma kai kenan malam ya ce ishtarat ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i sai sanya ma hadisi mursali wasu shuruta yace an yarwi mursalan min tariqin ukhra in ma za a aiki da hadisi mursali to ba sai an rawaito shi ta wata hanya ma'ana wannan hanyar da aka rawaito sai aka samu irsali a cikin ta kamar yadda al-imam muslim yake cewa al-mursalu indana wa inda ahlul ilm bil akhbar laysa bi hujja hadisi mursali a wajen da wajen masana hadisi to wannan ba hujja bane to sai kasance al-imam shafi'i da ya faɗi wannan maganar sai zama hadisin an rawaito shi ta wata hanya da babu irsali kuma hadisin ba da hanya biyu hanyar farko ingantacciya da babu irsali hanya mu biyu tana da matsala da tangarda kai irsali a ciki to sai ce in hadisin ya zama haka to za a iya aiki da wancan mursalin kun ga shi wannan ingantaccen ya mara mu wannan mursalin kenan har yanzu fatawar Shafi'i na nan ba a aiki da hadisin mursali ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace shine sai ce an ya amala bihi ba'd as-sahaba aw akthar al-ulama Shafi'i yace ko a samu wani daga cikin sahabi ya yi aiki ko ya yi fatawa da wannan hadisi mursali in aka samu haka to shikenan wannan hadisi ya kubuta ko kuma fatawa mafi yawancin malamai ya gudana akan wannan hadisi kenan in sahabi ya ba da fatawa da shi ashe sahabi ya mutu kenan kenan irsalin an kaɗe shi kuna fahimtar wannan da kyau ko an kaɗe wannan irsalin idan ko malamai da yawa suka ba da fatawa da shi kenan yanzu an tashi aiki za a aiki da fatawar malamai ne ba za a aiki da wannan ruwaya wacce take dauke da irsali da yake nau'i ne daga cikin nau'ukan rauni ba bayan nan sai malai ya ce al-mu'an'an sai hadisin da akwai an'ana a cikin shi ma yake nufi da an'ana shi ne a ce an nafi'in an ibn umara an nabi wannan an'an da aka ruwaito shi ne an'ana ina fatan mun gane wannan da kyau shi hadisi mu'an'ani huwa qaulur rawi shi ne mai ruwaya ya ce fulanun an fulanin wani daga wani kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine an'ana waqila ko suka ce hukumul mursal irin wannan to hukuncin shi ɗaya da mursali waqila ko suka ce hukumul muttasil ko suka ce hukuncin shi hukuncin muttasili ne bi shartin an yakuna al-mu'allimu ghayru mudallisun ya zama shi wanda zai ce an ɗau ba mudallisi ba ne idan mudallisi ya ce an to lalle ya wuce wani ya yi halin ba shi na ha'inci washi mudallisi ba zai yi ƙarya ba amma zai yi ha'inci don wai a yarda da shi a karɓi da saƙon da ya zo da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce wa imkaniyatul laqa ko a tabbatar da cewa su dinnan sun fasadu da juna sun haɗu cewa wani da wani sun haɗu wani ya karatu a wajen wani shi ya karantar da wani in an tabbatar da wannan to an ana ba ta yi illa a cikin wannan isnadi ba ina fatan kun gane wannan da kyau amma in akwai mudallisi kuma ya ce an to ba za a karɓi ruwayan shi ba misali Abu Zubair mudallisi ne in ya ce an Jabirin to ba za a karɓa ba sai inda almajirin Abu Zubair ya zama Zuhri ne in ku ba haka ba to ba za a karɓi ruwayan shi ba wannan izinin Allah karatun da muke na mustala to za mu zo za mu karanta waɗannan bayanai dalla-dalla Allah ya sa mu dace amma dai a fahimci waɗannan bayanan da malam yake ƙoƙarin shimfiɗo mana su sai malam ya ce al-mu'annan ba mun yi al-mu'annan sai al-mu'annan shi ma cikin isnadi ka ji ana cewa anna fulanin shi ba an ba ne annan ku gane wannan da kyau ko annan huwa qaulur rawi haddathana fulanun shi ne mai ruwaya ce walimin ya karantar da mu anna fulanan sai ce anna fulanin ku gane lallewa ne kala kaza ya ce kaza wa hukumul mu'an'an da Allah duk tafiyarsa daya wa qila bal huwa muqati'un malai ce in ka ji Allah to alama mai an samu inkita'i hatta ya tabayyana sama har sai in ya tabbata cewa wanda ya ce Allah din nan ji ya yi karara domin shi wanda yake mudallisi yana da wani ha'inci shi zai zama mutumin kirki ne amma kuma ha'ini sai ya zama malamin da ya karantar da shi wannan hadisi mai rauni ne in zai ambaci cewa ya yi karatu a wajen malami irin wannan mai rauni
to ba za a karba ba. To in ya zo sai ya goce malamin shi mai rauni, sai ya ce an, sai ya shallake shi zuwa ga malamin malamin shi, ai tabbas dama wannan karatun daga wancan malamin ne, sai amfani da an, ko kuma ya ce anna, kaga still dai an goce mutum ɗaya. To wajen bincike sai malaman hadisi sai su gano kai da kai an ana, ko da kai ce Allah, wane ne ka goce a nan, cin da a tarihinka ba kai karatu wajen rana ba, a tarihin wane bai karantar da kai ba, ko ma ba ku yi zamani ɗaya ba. To kaga dai still a nan an samu yanke bayi, idan aka gano cewa yana yin tadlisanci, sai a ce to wannan tadlisancin ga daga inda ya samu asali ne. Allah ya sa mu dace. As-salat, duk sanda aka ce as-salatu huwa silsilatu rijal, shine jeran giyan mazaje al-mawsuma lil matani, wanda suka isa zuwa ga matani. Ina fata mun gano wannan da kyau. Al-mawsilatu ila al-matani, wanda suke jagorantar ka zuwa ga matani. Sanda ka ce Ubaydullah daga Wahaba, Yahya daga Maliku, daga Nafi'u, daga Ibn Umar, wannan jeran giyan mazaje ne da ke jagorantar ka zuwa ga matanin hadisin Annabi, shi ake ce ma ismat. Al-matan, menene ko matani? Huwa nassul hadith, shine doran hadisi ka ji an ce Annabi ya ce innamal a'malu binniyat, magana Annabi ne matani. Wani taha ilaihi sanadu, ko kuma inda isnadi ya tiki. As-sahabi, idan aka ce sahabi huwa kullu muslimin, shine dukkanin musulmin da ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yaga Annabi wa mata ala zalika, kuma ya mutu a haka. Kun gane wannan da kyau ko? Ya ce ra'a, amma malaman hadisi suna cewa mallakiyan nabiya, shi ne wanda ya haɗu da Annabi, domin akwai makafi da yawa ba su ga Annabi ba amma sun hadu. To wannan ana ce ma wanda ya haka sahabi. Wasu malamai sai su ce walau tahallamat ar-riddatu ala al-asahi, ko da ko an samu wannan da ya sadu da Annabi lokacin fitinar ridda, ya tsinci kansa cikin wannan bala'in, daga baya kuma ya dawo musulunci, ya mutu a musulmi, wannan ana ce mashi sahabi. Sai at-tabi'i, sai tabi'i shine al-muslimu alladhi laqiya sahabi wa mata ala zalika, shine musulmin da ya haɗu da sahabi yana mai imani da Allah kuma ya mutu a haka, wannan shi ake ce ma tabi'i. Al-mukhbaram, shi ko mukhbarami man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine musulmin da ya imani da Annabi, fi hayatihi a zamanin Annabi, wa man yarahu, ko bai ga Annabin ba, ko dai Annabi ya rasu kafin sa hadu, ko ya rasu kafin ya ziyarci Annabi, to wannan ya girma tabi'i amma bai kai ma sahabi ba, sai a ce mashi mukhdaram. Al-Ahnaf bin Qais, kamar Ahnaf bin Qais والنجاشي ده نجاشي ملك الحبشة سركن قصر الحبشة شما يا مسلم تعزامنا النبي الله بتعود من منظر الله با. تو نجاشي با صحابي بني، نجاشي با تابعي بني، نجاشي مخضر ميني. تو بعد ما لقيا أنا وأنم بيانا وأنم كلمومي ده زامر أتشن كرو دسو يوم تخريجي أتشن اللتافي سيمالي تشي الرموس. A cikin isnadin da za mu riƙa karantawa, za a riƙa zuwa ga wani ramzi, wani abbreviation haka na wasu kalmomi, in ka gan su to ga abin da ake nufi da su. Duk sanda kaga an sa fa'un nunun alif maddin ta nun guda da alu baki, fana abin da ake nufi haddafana, ko kuma a cire fa'un ɗin ta ɗin nan a kau da ita, sai a sa na nun guda a nun baki, abinda yake nufi da shi shi ma haddathana. Shi yasa za ga an rubuta fama 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 fana, in mun ji sai muka ji muna cewa haddathana, in ka ce fana ka nuna baka iya ba. Za a rubuta fama, amma wajen karanta za a karanta shi haddathana. za a rubuta na wajen karanta shi sai a karanta shi haddathana. Kuna fahimta wannan da kyau ku? Kamar yanda malamai in sun zo bayani sai su rubuta ilah, in kan sai ka ce ila akhirihi, kar ka ce ilah. In ka ce ilah yawan mu baka iya ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Kenan fama da ma bi ma'ana haddathana. Sai kuma a wani lokaci za a sa alu da hamza a saman shi, sai nun guda da alu baki, ma'anar wannan shi ne ala. Amma in ka dai shi a cikin isnadi ana nufin akhbarana, kar ka zo kana cewa ana fulanun ana ana ana, ba haka ba ne. In ka ga wannan sai ka gane an ce akhbarana akhbarana. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Sai ha a cikin isnadi sai ga an sa wata ha karami wararwa, an sa ha'un. To me yake nufi da ita? Shi ne ta'ani tahawwul min sanadin ila akhar, an canza daga wannan isnadi zuwa wancan. Ma'ana malami ɗaya ne ya karatu a makaranta biyu da isnadai mabambanta, amma kuma isnadin na tikewa kan malami ɗaya. To in ya koro wannan isnadi tiryan-tiryan ya zo kan wannan malamin, sai ya ci birki ya take shi a nan, sai ya sa ha, ma'ana wahawwala sanad. Sai ya koro maka wancan isnadin, in ya zo ya tike shi a nan, sai ya ci gaba da hadisin, cin da dama hadisin kwaya ɗaya ne. In kaga an sa ha a tsakiyar isnadi, za ka ji an ce wahawwala sanad, sai kuma a ci gaba. Kenan kafancin me ake nufi? Malam yace wa hal hunaka min farqin bayna haddathana wa akhbarana, akwai wani shabban ne tsakanin kalmar akhbarana da kalmar haddathana? Malam yace farraka ba'du ulama baynahuma, wasu daga cikin malamai sun raba tsakanin su. Inda Muslim wa Shafi'i wa akthar ashabu hadith, a wajen Muslim da Shafi'i da mafi yawancin malaman hadisi, at-tafriqu fil ma'ana, suka ce bambancin wajen ma'ana ne. Fa haddathana tutlaqu ala ma sami'ahu min ash-shaykh, idan mutum ne karatu a wajen malami, malami ya bude littafi ya riga karantawa yana mai bayani, to in ya zo karantar da wannan hadisi shine zai ce haddathana. Wa akhbarana, shi ko akhbarana tutlaqu ala ma quriya ala shaykh, idan wani ne ya zauna a gefe yana karanto baki, malam na fassara, in ka je sai ka ce akhbarana. In malami ne ke karantawa kana saurare kamar yanda muke yanzu a nan, sai ka ce haddathana. Bambancin da Maliku a Muslim, Shafi'i da mafi yawancin malaman hadisi suka ambata dangane da bambancin akhbarana da haddathana kenan. Wa inda Zuhri, amma a wajen al-Imam Zuhri wa Malik wa Sufyan ibn Uyayna wal Bukhari wa mu'azzam al-Hijaziyyin wal Kufiyyin, malam yace al-Imam Zuhri da al-Imam Malik da Sufyan ibn Uyayna da al-Imam Bukhari da mafi yawancin malaman Hijaz da malaman Kufa, yajuzuna an taqulu fi ma quriya ala shaykh, suna ganin ya halatta ma idan kana zaune ana jin malamin baki yana fassara, in ka je karantarwa ka ce haddathana ko akhbarana. Kaga maganar nasu babu shan bamban, sai dai suna ganin ya halatta ma a hadisin da aka karanta da malam ya fassara kai kana saurare ka ce akhbarana ko ka ce haddathana. Wasu malaman ba suka ce kai sai dai ka ce quriya ala shaykh wa ana asma'u. Kenan kalmar haddathana da kalmar akhbarana, in malami ya ja baki ya fassara sai kai amfani da ɗaya wannan, amma in wani ya ja malam baki kai kuma kana saurare malam na fassara, to in ka zo sai ka ce quriya ala shaykh, an karanta mu malam baki wa ana asma'u, ni kuma ina sauraron karatu da fassara. Jama'a kun gane wannan ka'ida na yanda malamai ke karantar da hadisi ko? Sai ya ce inda Ibn al-Mubarak, amma a wajen Ibn al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad ibn Hanbali ما يجوز إطلاق حدثنا وما أخبرنا في القراءة بحالات إن أنكر تام مال يفسر كشي حدثنا كو أخبرنا با شين بوان بمكي حدثنا كو أخبرنا إذا مال وكرم تام يفسر كما صوراني شين واكي أمامي دائما وبابيا مال يشي مسائل تتعلق بالصحابة بأوس مسألوا لي لكي دا علاقة لصحابي رضوان الله عليهم الله مره بكين سركي يقارى مسير دا مرسل الصحابي إذا صحابي يزو يفق مغنن دا أتاريه سيعك دا وانا مغنن سنديكي بعد ما بارن تبع حيكيش دا sanda yake bada labaranta bi musulunta ba sanda yake bada labaranta annabi na zaune a makka ne shi kuma a madina ne musulunta to wa haka to sai a ce wani sahabin ne ya gawa mashi to wannan shi yake ce ma mursalus sahabi to shi mursalus sahabi mai hukuncin shi ba ne ya ce yuhtajju bihi ana kaba hujja da shi kuna bayyanta wannan da kyau ku domin Aisha ta rawaito hadisin Isra'i Aisha san da kai Isra'i karamin yarinya ne bata kai ta fahimci wannan abin da ya faru ba wai ga mata aka ce wani malami ya gaya mata cikin malaman sahabbai ko mahaifinta ko mahaifiyarta wasu malamai suka ce Aisha ta rawaito hadisin Isra'i saboda annabi ya bata labari ta da isnadi tabbatacce daga annabi amma Anas da ya rawaito Anas amaka akai Isra'i da Mi'raji amma shi kuma dan Madina ne sai da Annabi ya zo Madina sannan ya san bayanin ya gaya mishi sai aka ce wani daga cikin sahabbai ne ya gaya mishi ko dai mahaifiyar shi ko mahaifin wajin mahaifiyar shi ko wani malami daga cikin malaman sahabbai da suka rayu a Makka ko ma mai gidan shi uban gidan shi uban goyen shi manzon Allah mai gaya mishi to mursal sahabi yuhtajj bihi idan kana sahabi in kana karatun hadisi sai kaji sahabi ya ce kunna naqulu mun kasance muna cewa aw naf'alu ko muna aikatawa aw amarana ko an umarce mu aw nahayna ko an hana mu hukumu hukumul marfu hukuncin wannan hukuncin annabi ne ya fada suka fadi da fadin shi annabi ne ya aikata suka aikata da aikata aikatawan shi annabi ne ya umarce su suka umarto da umarnin shi annabi ne ya hana su suka hano da hanin shi wannan hukuncin shi hukuncin marfu'i in adafahu li zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sharadi daya in an danganta wannan da zamanin annabi hal fa'ala sahabi hal fi'il sahabi aw qawluhu hujja shin aiki da fatawan sahabi yana zama hujja bal yace illa yantashir fa laysa bi hujja in sahabi yayi aiki ko yayi fatawa sai aikin da fatawan sai ba su yada ba sai zama abu mai a cure shi kadai aka ji shi da shi biya da sauran sahabbai sun ji sun yadda sun gamsu sun aminta ba to wannan ba zai zama hujja ba ku gano wannan da kyau ko misali a zamanin Sayyidina Umar ya saki hukuncin duk wanda ya saki matan shi saki uku a kalma daya ta saku wannan kalmar ta yada cikin sahabbai amma sahabbai ba su shiru ba sai da suka zo suka zanga-zanga wajen sahabbai dubu a ƙarƙashin jagorancin Abu Musa al-Ash'ari cewa ba su yadda Umar ya canza dokan da annabi ya rayu a kanta shekara 23 ba Abu Bakar ya shekara 2 a kanta shi ma shekara 2 zuwa 3 a kanta yanzu kuma ya ce a'a a canza ta suka ce ba su yadda ba Umar ya soke ta bai taɓa zartar ma kowa ba Ibn al-Qayyim ya bada labarin wannan hadisa a cikin littafin shi mai suna Ighathatul Ahfal Ibn Taymiyyah ya yi wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra sannan Hamad al-Fiqi ya bada labarin ta a ta'liqin da yake Bulughul Maram kaga maganar ta yabo amma sahabbai sun tunkuɗe ta to wannan maganar labar ba za ta zama hujja ba hadisin manzon Allah ne hujja jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ya zama ya bada fatawar sai ma bata shahara ba wannan ba zai hujja da ita ba kamar yadda Khalid ibn al-Walid yake ganin halaccin bankana azumi ka dan ciredi ko ta yar alewa ko dan biscuit ko dan cheese haka yana ganin wannan babu wani abu soje ne wanda yake rayuwa a daji ana papa ta fama sai dan samu dan wannan abu ya dan tauna domin ya dan samu karsashi wannan fatawa ta shi ba hujja ba ce domin bata wada abubuwan sahabbai sun yadda da ita ba kuma dai kuskure ce jama'a kuna fahimtar wannan kenan wajibinka ne ka san wannan da muka ce za mu bi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wai dukkanin fatawan sahabi kawai sai aiki da shi a'a sai an tace ai wacce ta daidai da sunna za a dauka wacce ta saba ma sunna ba za a dauka ba wacce ta shahara wajen ijtihadi za a dauka wacce bata shahara ba a duniyar ijtihadi ba za a dauka ba Allah ya sa mu dace mala yace yuqaddimu ala alqiyas ana gabatar da fatawan sahabi akan qiyasi li anna as-sahaba shahidun nabiyya saboda su sahabbai sun yi zamani sun yi rayuwa tare da annabi su ne almajiran shine malamansu daga da yace li annahu arafu min aqwalihi saboda sahabbai sun san salon maganar annabi wa afalihi da samfarin ayyukan annabi ma lam ya'rifu ghayruhum irin yanda wasu da ba su ba ba su san haka ba bal yace li annahum akhlasu lillahi min ghayrihim ana aiki da aiki da fatawan sahabbai ne sakamakon sun fi kowa ikhlasi da yi don Allah na gaba li annahu ab'ad an al-hawa su sahabbai sun fi kowa nisantar san zuciya bin miyagun al'adu da bin abubuwan da suka saba ma shari'a da tsari da mutunci da kyautattun zaman tare khairu hadhihi al-umma sahabbai su ne waɗanda suka bi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma muqaddimuna ala ghayrihim saboda su sahabbai ana gabatar da su akan wasu da ba su ba saboda haka in sun yi fatawa wani ma yayi sai a dauna su a aje na wancan اختلاف الصحابة إذن صحابي سكا سامسا طالب فسرا نسا طالب فهمتا ونن يشي ونشم ما يشي توا زاعي زاعي نجيخر وكما كوا نيكي ايكي كوكو اقوي بغامن دماء نمي سكي وجن اوكا فتواب ايكي وكوا ني اتنتن شي ابا ايكي دشي مالي نيشي يرجو احدهما على الاخر za karkatar da na ɗaya akan na ɗaya ba ma za a gwada ƙarfi a gwada dalili na wanda ya rinjaye da shi za a ɗauka a aiki a fatawa da shi mala ya ce kasratul adad na farko za a duba yawan adadi shin mutum biyu ne suka ba da fatawar a yi mutum 300 cikin sabbai suka ce ka ra'ayi to nan wajen adadi ya ɗauki waɗancan ne na biyu bil imama daga cikinsu wane ne malami jagora shugaba mai wukan yanka da fatawa a hannun shi daga cikin sahabbai in ya ba da fatawa sai aka samu wani da ba malami irin shi ba ba jagora imami irin shi ba ya yi fatawar da ta ci karo da bashi to za a aje na wannan a dauki na wancan fa yuqaddimu qawlan alladhi alayhi imamun minhum ala alqawl alladhi laysa alayhi imamun fatawan da akwai limami a cikin shi jagora daga cikin jagororin malaman sahabbai idan gayyen ya zama akwai irin waɗannan a cikin su to ana gabatar da fatawoyin su akan gayyen da babu irin wannan a ciki idza kana al-imamu wa al-aqal koda ya kasance liman jagora malamin shugaba yana tare da adadin da yake su ne ɗan kaɗan wa ma'al akthar amma su waɗancan masu yawa laysa hunaka imamun fihim babu imami a cikinsu sawa za a ɗauki na wanda su liman ne da jagora da shugaba yake tare da su idza istawaya fil adad amma in adadin masu fatawar suka yi daidai wal a'imma nan guda goma ne can ma goma ne nan limamai uku ne can ma limamai uku ne kuddima man ma'ahu adu shaykhani to sai a gabatar da wanne ne daga ciki al-imam abubakar as-siddiq yake cikin su ko al-imam umar al-faruq yake a cikin su kun ga wannan mai kyau ko
as-sahaba ana samakati aqsamin
jama'a wannan ko maganar sahabban nan fa in yazo ba na annabi ne
inda akwai wancan annabi to ko wannan mu kwashewa duka yazo ko Abubakar da Umar suka yi fatawar da ta ci karo da ta mai gida za a aje masa a mustaraddi a dauki mashi a mai salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sahaba ala salati aqsamin su sahabban nan sun kasu gida uku ne mun gane wannan mutum ko yanda za ka gane waye sahabi man nassa shari'u ala anna qawluhu hujja akwai wanda karara annabi ya nassanta cewa maganar sa fa hujja ne dalili ne karara misali wata baiwar Allah da ta musulunta annabi ya ce ta je ta dawo sai ta ce in na dawo ban same ka baiwa zan yi sai ce ki samu Abubakar ka yake nan maganar Abubakar hujja ce annabi ya dauke Sayyidina Ali da Abu Musa al-Ash'ari da Jabir da Mu'az bin Jabal ya tura su da'awa ya tura su wani waje su je su wa'azi su je su tunatar su je su karantar wannan ya nuna maganar su hujja ne Sayyidina Umar manzon rahama ya ce Allah madaukin sarki ma goyen bayan maganar shi har ma in ya bada shawara sai Allah saukar da aya goye bayan ta kaga wannan ya tabbata karara cewa wannan sahabi ne ina fatan mun gane wannan da kyau to musamman ma Sayyidina Abubakar da Allah karawe ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana man arafu bil imamati fi dini wal fiqhi qawluhu hujja duk sahabin da aka san shugaba ne malami ne kwararre ne na fahimtar addini maganar shi hujja ce kamar Abubakar da Umar da sauransu kamar Aisha kamar Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah Anas Amr bin As Abdullah bin Amr bin As duk waɗannan maganganun su hujja ne man lam yattasib bi zalika duk wanda bai siffanta da wannan ba cikin sahabbai fa laysa bi hujja maganar shi ba ta zama hujja sai in ya dogara da maganar annabi ko ya dogara da ayar alqur'ani ko ya dogara da maganar ɗaya daga cikin malaman sahabbai ko kuma kawai tabi'i to bayan da muka ji hukuncin magana dangane da maganganun da sahabbai kan yi to menene hukuncin maganar tabi'i ya ce mina sunnati kaza tabi'i ya ce kaza sunna ne kila innahu mawqufun wasu malamai suka ce wannan mawqufi ne wa qala ba'd ash-shafi'iyya hukmuhu hukmul mursal al-marfu suka ce a za hukunta shi cewa sunnan annabi yake nufi amma kuma wannan maganar nashi na hada da wata illa shine na irsali ya gaya mana waye gaya mai cewa kaza sunna ne kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu karanta a cikin littafin nan domin wayo ruwaya da yawa daga sahabbai da tabi'ai kuma za ka ji tabi'i ya ce kaza mina sunna to me yake nufi da wannan kenan duk wanda ya zo ya bi bayan mu cikin wannan karatun da muke yi bai ji waɗannan bayanan ba baki ɗaya to yana da buƙatar mu nemi waɗannan kasusuwa ya je ya zauna ya ji su in ba haka ba za mu riƙa tafiya muna barin shi a tasha Allah ya shiryar da mu إذا تعارض حديثان في الظاهر إذا هذا سمع حديثين بدا بيما چن كرو دجونا چن دا لتاكي نريد چكين لتتفع لمن دوري مكا تسامة قبضا مكارنتر توزا إيه ويتو حديثين بدا بي كي أتنا منك أهنك منك أمامرنك ويسنا كرو دجونا توزا أقول لك يا زاكي إذا أمكن الجم فتأين إن ذاكي إيه حدث وجيبا وحدث لازم واجبي misali mutum ne yace alwaba tamana ya shafa azzakarin shi to hukunci sai kace ba komai sai ce aina da hadisi kuma an ce da komai hadisin busra da hadisin talq to yanzu ba za a yi hadisin busra ta ce ba warwarewa talq dan ali ya ce bai warwarewa to ya ba hadin yana warwarewa da bai warwarewa shine sai malamai suka ce abu ne mai sauki idan mutum ya shafa azzakarin shi da nufin sha'ara karudan shi ya warware in ya shafa ba da nufin sha'awa ba don gyaran wando ko don susa wannan alulan shi nan bata warware ba kaga yin kinin jam fa ta'ayyana al-jam zai yi hada to hada ya zama wajibi
bare yace yi umaru bin wajihi in an tashi za a aiki da wanda aka karkata kan shi ne ka kafatar riwati dangane da yawan masu ruwaya da suka rubuta wannan magana wasifatihim da kuma yanayin yanda siffan nasu yake. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Za mu zo mu ji ya ake tarjihi. Kun gane wannan? Wannan mutum ɗaya ya rubuta hadisi ne garibi, wannan ko mutawatir ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To ya za a in suka saba ma juma sai a yi wurgi da wancan ahad din sai a cakko wannan hadisi wanda yake mutawatir kawai sai a aike da shi. Jama'ar annabi, kuna fahimtar waɗannan bayanan da kyau ko? To za mu tarar da waɗannan ilimomin cikin wannan littafin. Kenan wannan littafi ne da wata jami'a ce mai zaman kanta wanda a ciki za a karantar da al'umma ilimi mai yawa. Aiki da shi da ya domin shi Allah madaukakin sarki ya sani mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.
Ba dan uwan shi musulmi saboda laifi sai zunubin da ya aikata ya girmama a wajen Allah ba.